Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na muryar Amurka ke zuwa muku kai tsaye akan mitoci 16, 22 da kuma 25. A birnin Yamai da ke Jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalol FM da kuma Niyya a birnin Kunni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alpha Radio da ke Kumasi. Baya ga haka a kodayaushe muna nan a shafukan mu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu sauraro Mahmud Lalo ne tare da Ladan Ibrahim Ayawa muke farin cikin kasancewa da ku a cikin shirin mu na karfe 4 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Wato karfe 3 kenan agogon Ghana amma 10 na safe a nan Washington DC yau 23 ga watan Disamba shekarar 2017. Ga kanin labaran duniya.
Jiya Juma'a ne shugaban Faransa Emmanuel Macron ya sauka jamhuriyar Nijar. Sojojin da ke dauke da makamai na kasar Sudan ta Kudu da waɗanda ba su dauke da shi sun sa hannu a wata yarjejeniyar dakatar da buɗe wuta. Babban kotun ɗaukaka ƙara a nan Amurka ta ce umarnin hana wasu 'yan ƙasashe shida waɗanda yawancinsu musulmai ne da shugaba Trump ya hana shigowa Amurka wannan ya wuce ƙarfin ikonsa.
To a cikin shirin namu har ila yau za ku ji cewa a Najeriya jama'a ƙasar na ci gaba da kokawa kan matsalar ƙarancin mai da ta'addabi sassan ƙasar.
Baba masu mashin sai ya ba masu jarka masu mota mu 'yan Okada a Mera banza su su damu da mu ba.
Har ila yau a Najeriya ƙwararru na ta maida martani kan jingina kasafin kuɗin baɗi da majalisar dokokin ƙasar ta yi.
Wannan mataki da suka dauka idan har suka ce ba za su duba shi ba sai bayan wani lokaci mai tsawo zai kawo tsaiko.
Za ku ji ƙarin bayani muna kuma tafa da shirin amsoshin tambayoyinku wanda Ibrahim Kalmasi Garba zai gabatar amma fa duka sai kun sha labaran duniya.
Masu saurare assalamu alaikum. Jiya Juma'a ne shugaban Faransa Emmanuel Macron ya sauka jamhuriyar Nijar domin ya gana da sojojin ƙasarsa da ke yaƙi da 'yan ta'adda a ƙasar ta Nijar. Takwaran aikin sa na jamhuriyar Nijar din ne Muhammad Yusuf ya masa maraba da zuwa a babban birnin filin jirgin ƙasar ta Niamey. Yau ne dai shugabannin biyu za su gana domin tattaunawa akan sojojin Afirka da ke taka muhimmiyar rawa a yaƙi da 'yan ta'adda a ƙasar. Macron ya ce ba za su bar 'yan ta'adda a yankin ƙasashen yankin Sahel da na Sahara su yi tasiri ba. Ƙasar Faransa wadda ta yi wa jamhuriyar Nijar mulkin mallaka yanzu haka tana dubban tsofin sojojin da ke cikin Nijar din. Haka Nijar din ce ta fi kowace ƙasa yawan sojojin Faransa a masu aikin samar da zaman lafiya. Faransa na da dubban sojoji a wani babban sansanin sojojin wurin da shugaba Macron ya halarci ziyarar cin abinci. Domin ma mutunta wannan liyafar har da shugaban masu dafa abinci na fadar shugaban ƙasar Faransa Macron ya zo da shi a wannan wurin da aka yi liyafa domin ya shugabanci yadda za a tsara tare da dafa abincin wannan liyafar. Sai dai ba sojojin Nijar kaɗai ne suka halarci wannan liyafar ba har da sojojin Amurka da 'yan Canada da ma na Jamus. Sojojin da ke ɗauke da makamai da kuma na ƙasar Sudan ta Kudu da ma waɗanda ba su ɗauke da shi sun sa hannu a wata yarjejeniyar dakatar da buɗe wuta a ranar Alhamis ɗin da ta gabata. Ɓangarorin biyu suka ce sun yi imanin cewa wannan karan suna da yaƙinin zaman lafiya zai dawo cikin ƙasar duk da yaƙin da gwamnati ta yi na sake zama ya sulhu da ita bayan yarjejeniyar watan Agustan shekarar 2015 da bai yi nasara ba. Martin Ele Lamoro wanda shine shugaban tawagar gwamnatin ƙasar ta Sudan a wannan tattaunawar da aka kammala a Addis Ababa ya ce duk da yake an samu muhawara mai tsafin gaske lokacin wannan tattaunawar tsakanin masu ruwa da tsaye a harkokin wanzar da zaman lafiya a ƙasar. Duk da haka an dumfari hanyar sulhu a cewarsa. Ya ce sa'ilin da aka fara wannan batu an fara shi ne a mawuyacin yanayi a majalisar ministoci amma aka yi nasarar tsallake wannan yanayin. Haka kuma aka gaza samun matsaya akan batun sayan makamai amma daga bisani aka cimma matsaya don haka yana ganin an dumfari hanyar cimma matsaya akan lamarin gaba daya. Ministan harkokin wajen Sudan ta Kudu Deng Alo shine ya sa hannu a madadin hursunonin kungiyar SPLM da ke tsare a matsayin hursunonin siyasa. Ya ce yarjejeniyar wani mataki ne na kaiwa ga nasara. Ministan ya ce abinda yake yi wa murna shine babban abu a kundin da aka sa hannu a yarjejeniyar shine dakatarwa kai wa juna hari lokacin da ake wannan tattaunawar domin ko wannan ya karawa mutanen kasar su tasu kwarin gwiwa game da wannan batu yace babban abin farin cikin shine yadda tsofin waɗanda aka tsare sun sa hannu a wannan yarjejeniyar na watan Agusta a shekarar 2015 aka ba su mukamin minista da kujeru a cikin majalisar dokokin kasar gwamnatin kasar ta haɗin gwiwa da kike shugabanta sai dai mai magana da National Salvation Front EM Matthew yace shi kam baya da kwarin gwiwa a wannan yarjejeniyar domin yana a rubuce ne kuma aiwatar da shi shine zai zama da matsala. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Babban kotun dauka kara ta nan Amurka ta ce mun hana wasu kasashe shida waɗanda yawancin su musulmai ne da shugaba Trump ya hana shigowa Amurka wannan ya wuce karfin ikon sa. Sai dai kotun ta ce za ta dakatar da nata matsayin tukunna har sai abinda babban kotun kasa ta ce. Wannan yana nufin umurnin zai ci gaba da aiki har sai abinda babban kotun kasa ta yanke hukunci akai. A farkon wannan watan nan dai umurnin na shugaba Trump ya fara aiki tun a wani lokaci can baya da ya sa wannan umurni hannu a cikin watan farko na wannan shekara mai karewa. Wannan batu ya jima yana kai komo har na kusan shekara guda wanda wannan batu gwamnatin Trump ta bullo da shi ne yayi karo kuma da cikas tun tashin farko wanda gwamnatin ta ce ta yi ne da niyyar inganta tsaro a cikin kasar. Masu sukan wannan umarnin ne suka maka gwamnatin kotu domin dakatar da wannan yunkuri suka ce wannan son kai ne kuma ana neman takurawa musulmai ne. Umarnin dai ya hana yan kasashen kamaru Chadi ya hana ƴan kasashe kamar su Chad, Iran, Libya, Somalia, Yemen shigowa nan Amurka. Jami'an kasar Iran sun ce sun kame wasu matasa maza da mata har su 230 a wurin biki wato party a Tehran, babban birnin kasar, inda ake shaye-shayen giya da rawa da maza da mata wuri guda, kamar yadda kamfanin dillancin labaran kasar ISNA ya ruwaito. Kamfanin dillancin labaran ya bayyana jiya Juma'a cewa waɗannan yaran da aka kama za a tume su ne da shan giya da rawa maza da mata abin da ya saba dokokin kasar. Shan giya da halartar party inda maza da mata suke haɗe wuri guda babban laifi ne a kasar ta Iran. Rahotanni sun bayyana cewa hatta mawaƙan da ke gwangwajewa a wajen wannan bikin su ma an kame su kana an kwace wasu ƙwayoyi da katan-katan na giya. Yan sanda suka ce sun samu labari ne ta kafar sadarwar Instagram da aka wallafa cewa za a gudanar da wannan biki. Rana mafi gajarta a cikin shekara wadda ake zuwa lokacin hunturu rana ce da ake gudanar da biki a kasar ta Iran, suna kiran wannan rana wato Yalda. Wutan daji da ya kona dubban hektar a California shine gobara mafi muni da aka taba samu tun bayan a shekarar 1932. Wannan wutan dajin da aka yi wa lakabi da wutar Thomas ya fara kona kudancin California ne tun daga 4 ga watan Disamba kuma ya kona filin da ya kai murabba'in sama da 110,000.
Ladan Ibrahim Ayawa kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. To, a Najeriya rautani na cewa matsalar karancin man fetur na ci gaba da ta'azzara a sassan kasar yayin da wannan shekara ke kawowa ƙarshe. Kamar yadda masu lura da al'amura ke cewa matsalar karancin mai ba baƙon abu bane a duk lokacin da shekara ta kawo ƙarshe a Najeriya. Amma jama'a da dama na ci gaba da kira ga hukumomin kasar da su ƙara ƙaimi wajen ganin an shawo kan wannan matsalar saboda irin wahalhalun da suke fuskanta. Daga Ibadan ga rahoton da Hassan Umar Tambole ya aika mana.
A hali yanzu dai karancin man fetur na ƙara tsananta a birnin Ibadan da wasu biranen kudu maso yammacin Najeriya da nukutsa a wani gidan man ɗaya daga cikin gidajen mai kalilan da aka buɗe ana sayar da man da tsada na tarar da masu ababen hawa na ta hayagaga don sayen man. Hey! haka ma naji ta bakunan wasu dake cikin dogon line a gidan man
sunana nu tun wanda lokaci yake wannan line mai tun karfe 11 nake mu 11 na rana
an kai baka samu mai bahar yanzu
wallahi gospel ne yawa layi yawa sai rai ake yi a ba masu jarka ba ba masu mashin sai a ba masu jarka masu mota mu yan ukada amera banza su su damu da mu ba ko ba haka wani saboda yanzu ana ba su wani za je su sai da su a waje a ba su a cika musu jarka a cikin sauki su ba mu galan 2500 suke sai da mana galan
sunana mutare
mutare ka samu mai
na samu mai amma mun dan buga mun sha wahala kadan ka mu samu
akwai tsada
2500 suke karba hannu na
akan lita nawa
kan lita 5
da nawa kuke sayan lita 5
lita 5 ina ganin 145.5 ne haka ne insha Allah abinda muke siya ke 145.5
shehu ka samu mai
eh
ka rade gidan mai
na rade
to wane lokaci ka shiga layin mai
tun kare 4
to ya harkan mai take a halin yanzu
to gaskiya harkan mai kan sai dai a hankali mai gida
kana nan mimi kenan
wallahi akwai halan mai
Yusuf Luru
kilo ba she bi
mawara petrol
sai o tiri petrolora
ni o tiri yo
shi ko Yusuf yace ya dade a gidan man amma bai samu sayan man ba kamarin karamcin man dai ya sanadiyar wasu mutane na da bar saida ko da zuwa wurin ayyukan su ko kuma zuwa wurin kasuwanci Hassan Umar Tambuwal muryar Amurka daga Ibadan a Nigeria
To a Najeriya har ila yau ana ta mai da martani tun bayan da majalisar dokokin kasar ta jingina kasafin kudin baɗi da bangaren zatarwa ya gabatar mata yayin da ta tafi hutu. Ko da kafin tafiyar hutun majalisar ta yi suka akan kasafin kudi da ma'aikatan kasar suka gabatar mata tare da gano abin da ta bayyana a matsayin kurakurai da ke tattare da kasafin na baɗi. Tamam masana sun gargadin cewa jingina kasafin zai janyo tsaikowa kasar. Daga Lagos ga hutun da Babangida Jibril ya aika mana.
Masana'a tattalin arziki a Najeriya sun fara tsokaci game da dakatar da amincewa da kasafin kudin baɗi da majalisar tarayyar Najeriya ta yi sakamakon bankaɗo wasu ababe da tace ba su kan hanya da tace bangaren zartarwa sun saka a cikin kundin bayanai na kasafin kudin na baɗi. Dr. Dauda Muhammad Kwantugura wani masanin tattalin arziki ne a Najeriya.
Matakin da babban majalisa wato sanatoci suka dauka na cewa ba za su duba kasafin kudin na alidotar da 18 ba ko kuma za su dakatar da shi sai wani lokaci saboda wasu kurakurai da suke zargin cewa an tafka a ciki a gaskiya shi kasafin kudi saboda muhimmancin shi musamman da yake doka ne idan ba an zartar da shi ba majalisa ta zartar da shi ba bangaren zartarwa wato na gwamnati baya da ikon ya taba kudin daga asusun dukiya na kasa wannan mataki da suka dauka idan har suka ce ba za su duba shi ba sai bayan wani lokaci mai tsawo zai kawo tsaiko ko kuma zai iya gurgunta irin harkokin ayyukan da ake ciki ko kuma da ake so a yi na wannan shekara saboda haka wannan mataki da suka dauka idan ba sun canza yanayi ba zai shi ma wannan zai iya taimakawa wurin kawo tsaiko ko kuma ganin cewa ba a samu abubuwan da gwamnati ta kuduri za ta samu ba na more rayuwa a shekara mai zuwa
to sai dai a yanda masanin tattalin arziki ke kallon matsalar ta fuskar tattalin arziki da kuma illar da ke da shi ga al'umma da ma kasa baki daya a waje daya kuwa ƴan siyasa na ganin lamarin na ƴan majalisar tarayya akwai siyasa tattare da shi duk da cewa jam'iyyar da ke mulki a Najeriya ita ke da rinjaye a majalisun tarayyar Najeriya Dr. Shaibu Shehu Aliyu masanin tarihi da siyasa ne a Jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria
idan ka dauko kai nazari cikakke ka fahimci abubuwan da suke faruwa a kasar Najeriya ta harkar siyasa da sauransu musamman ainihin zagon kasa da waɗansu manyan ƴan siyasa wanda ake ganin ya kamata a ce sun marama shugaban kasa Muhammadu Buhari ya cimma nasara akan dukkan waɗansu manufofi da ya fito da su domin canza alƙiblar kasar nan wato wani abu ne zai ɗaure maka kai to amma kuma idan ka tsaya kai kalle shi wata fuska daban za ka fahimci cewa wato ba wani abu ne ba maki ba ne domin dama can angulu da kan zabo ne aka yi yawanci wanda suka shiga cikin jam'iyyar APC ba su da aƙida irin ta Buhari ba su yi musharakar shi akan dukkan waɗansu manufofi na shi ba waɗanda suka haɗu a cikin gwamnatin APC a cikin jami'an APC har suka ga gwamnati suka samu cin zabe na ƴan majalisun tarayya ne na gwamnoni da sauransu yawancin su ba su yi musharaka da Muhammadu Buhari ba akan manufofinsa da irojinsa sai ku su kuma waɗannan mutane wanda suka yi angular kan zabu wanda su dai dama da su ne aka yi amfani su suna cikin waɗanda suka rusa ƙasar nan gabaki daya suka tarwatsa dukkan harkokin tattalin arziki ƙasar nan su ne kuma suke cikin APC kuma su ne na har kwanan gobe suke ƙara ma Muhammadu Buhari shugaban ƙasa Muhammadu Buhari zagon ƙasa akan aiwatar da dukkan wa'ansu manufofin sa siyasa wannan ba karamin ainihin zagon ƙasa bane ga ainihin shugaban ƙasa Buhari kuma ya kamata yan ƙasar nan dukkan talakawa su fahimci cin su wane ne asalin suke ainihin ma Buhari zagon ƙasa domin cimma burinsa kuma dama burinsu su abun da suke so shine a cigaba da bautar da mutanen ƙasar nan a sasu a cikin halin kawula'i ba domin a cewa an samu tsanci ba.
Babin ya jifin murya Amurka daga Lagos.
Yanzu agogo a nan Washington DC na cewa karfe 10 na safe ne da kwata wato hudu na yamma kenan da kusan wato da kwata a birnin na Iko da Yaounde da Njamena da kuma Yamai na Jamhuriyar Niger. Ana tare ne da sashin Hausa kai tsaye daga nan birnin na Washington DC yanzu kuma ga Ibrahim Kalma shi garba da shirin amsoshin tambayoyinku.
Masu sauraron mu assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a wannan shirin na amsoshin tambayoyin yau za a ji ansar tambayar Dauda Sule daga Kaduna mai son jin dan takaitaccen bayani kan ibadar Yahudawa da lokacin da ake yin ta da kuma babbar rana a addinin Yahudu za kuma a ji ansar tambayar Haru Halilu Gombe mai son sanin bambancin jamhuriya da tarayya To bari mu fara da tambayar Haru Halilu daga Gombe kan bambancin jamhuriya da kuma tarayya. Idan mai tambayar na saurare ga ansar da Malam Sani Balankaro na cibiyar adanawa da kuma samar da kayan tarihi dake Abuja ya bayar kwanan baya kan tambaya makamanciyar wannan.
Farko dai jamhuriya ko kuma tarayya abubuwa ne waɗanda suka shafi siyasar ƙasa yadda ake zuba siyasa ko kuma kafa ƙasa ko kuma tafiyar da siyasar ƙasa kowace ƙasa kamar yadda ka sani masaki yake zuba saƙarsa ko kuma tela yake zuba ma'auninsa zai mutum iki to haka kowace ƙasa take tsara yadda za ta kafa irin gwamnatin da za ta tafi da shi to da farko dai kalmar tarayya ita ce da turanci muka sani ake kira federalism ita kuma kalmar wato jamhuriya ita ce da turanci ake kira wato republic to da farko dai to ya kamata mu sani cewar a da can can talekale kafin siyasar zamani ta kawo kai a samu kasashe a samu gwamnatoci a zamanance kamar yadda muke da su a yanzu sarauta ake yi tsarin sarauta ake addinin da ka je sarki shi ne shugaban ƙasa shi ne prime minister shi ne kowa ma abin da ya ba da iko ko izini a yi shi za a yi abin da ya ce kada a yi ba za a yi ba to wannan ɗan dogon tarihi ne amma a taƙaice dai za mu gabatar da shi tafiya ta tafi ƙasashe suka zo lokacin da ƙasar Girka suka fara tasowa da tsarin demokradiyya sai ya fara wayewa aka zo kuma har wasu ƙasashe irin su Faransa suka ɗauka su ƙasashen Turai da makamantansu sai ya zamanto aka fara tunanin akwai buƙatar a raba sarakuna da mulki gaba ɗayansa ko kuma kada ranka da hantsu ana nan akan haka sai sarakuna suka fara ɗan rasa mulkinsu ƙarfin ikonsu ko ƙarfin tasirinsu rashin amintaki da jama'a ana nan sai ƙasashe suka samu kansu cikin wato wani yanayi irin na abdulin biyali misali ƙasar Faransa ƙasa ce da muka santa da tsarin sarauta amma da juyin juya hali ya zo saboda wani saɓani tsakaninsu da sarkinsu sai lokaci guda ta rikide ta koma jamhuriya wannan shine misalin da za mu iya ma fara fahimta kenan. To lokacin da sarakunan Ingila suka ga waccan wuta ta kunno kai a kasar Faransa, kuma kasashen Turai a hankali suna dosana, mutane na neman karbe mulki daga hannun sarakuna. Sai sarakunan Ingila suka yi sulhu da manyan gari suka rika dan sarayar da mulkin su ga wakilan jama'a, kuma waɗansu mutane da ake mutunta su. To da haka aka samu tsari iri yau kaji an ce wannan ƙasa tarayya ce, wannan ƙasa jamhuriya ce. To amma bambancin dai anan da ya shi ne ita tarayya farko shi ne tsarin siyasar da ƙasa guda ta ƙunshi tarayya ko gamayyar ƙasashe ko kuma wasu yankuna ko kuma wasu larduna waɗanda a da kowanne yana da ɗancin rashin kansa. A nan za ka sami gwamnatin tsakiya wacce suka haɗu gaba ɗayansu suka haifar. In ka duba a nan tsarin a nan Najeriya, ai da Najeriya ba tarayya ba ce. Ma mulkin mallaka da yanzu ya haɗa masarautu da suke zaman kansu da al'ummai masu zaman kansu. A nan arewa ga daular Sokoto, daular Usmaniya, ga Kanan Borno a gabas, ga daular Benin Empire ko a can a kudanci, sannan kuma ga ɗaiɗaikun waɗansu al'ummomi da suke zaman kansu. Sai su tura mulkin mallaka suka haɗe mu suka tara mu guri guda, aka yi maslaha a kan ita ƙasar za ta zama tarayya. Shi ne wanda ba ta zama haka ba sai a 1914 aka zo ta zama aka haɗe ta. Wannan haɗewar shi ba ta zama tarayya. Wannan ina iya faruwa, ana iya samun tarayya ko ƙasashe a bisa raɗin kansu su zo su haɗe su ko kuma turawan mulkin su haɗa su yi musu kamar da mu aka yi mana a nan Najeriya. To wannan shi ne abin da ake nufi da tarayya. Gwamnatin tsakiya ta lura da harkar tsaro da sauran abubuwa, su kuma gwamnatocin jihohi ko kuma lardi ko kuma shiya su ci gaba da lura da sauran abubuwan da suka shafi tafiye da al'umma. To ita kuma jamhuriya ita ce aka fi mulkiya, wato abin da turanci ake cewa monarchy. Ka san wasu ƙasashe ana cewa sarakuna ne suke mulkin su ba shugabannin siyasa ba. Saboda haka kamar ka ga mu a nan Afirka akwai wasu ƙasashe da sarakuna ne wuƙa da nama. To a inda duka samu wannan, to aka fi haka shi ne ake samun jamhuriya. Inda ba sarki ba ne, ba wani mutum ɗaya ba ne yake mulki, mulki ya tattara a hannun waɗanda aka zaɓa aka ba shugabanci al'amarin mutane. To wannan ake kira jamhuriya, wato republic. Wato shi ne Malam Sa'adu Zungura a waƙarsa yake cewa to ma'anar jamhuriya babu sarki babu sarauniya sai oda ake jamhuriya. Kaga a nan mu Najeriya idan aka ce ba za a yi jamhuriya ba, muna da sarautu daban-daban da suka haɗu suke cikin Najeriya. To sarautar wata ƙasa za a bi a shugabanci ƙasar.
Lallai.
Yawwa, a ƙaramin namu misali. Dan nan haka sai aka ce to Najeriya ta zama jamhuriya a 1963. Wato da sannan dai a zikiwe aka zaɓe shi ya zama shi ne wato shugaban ƙasar Najeriya a lokacin da ta zama jamhuriya. Wato a taƙaice jamhuriya shi ne tsarin shugabancin da ba sarki ba ba sarauniya ba.
Haka.
Yawwa. Ba kuma mulki na kama karya ba, mulkin mutum ɗaya. Shi kuma tarayya ya da tun da an ce tarayya ne haɗuwa ake yi, ka zo na zo mu haɗu mu mallaki wani abu ko mu kafa wani abu. Yawanci za ka samu kafin a haɗa hancin tarayyar za ka samu akwai ƙa'idoji a rubuce, ko ba haka ba?
Haka.
Yana ɗaya daga cikin ginshiƙan ma samun kowace irin federaliya a duniya. Zamanto akwai rubutaccen tsarin mulki, akwai rubutaccen tsari.
Sai kuma ansarar tambayar Dauda Sule mai son jin takaitaccen bayani kan ibadar Yahudu da lokacin da ake yin ta da kuma babbar rana a addinin Yahudu. Idan mai tambayar na saurari, ga ansar da muka bayar ga wata tambaya makamanciyar wannan kwanan baya. Da farko dai Yahudawa na sujjadar su ana gani kamar yadda Kirista da Musulmi ke yin nasu ana gani. Hasali ma a yammacin duniya wasu ɗariƙun Yahudawa kan gayyaci waɗanda ba Yahudawa ba zuwa masujjadarsu bisa wasu sharuɗa masu sauƙi. Alal misali, idan wanda ba Yahude ba ya shiga masujjadar Yahudawa au saboda wata hidimar da ta shafe shi au bisa wata gayyata haka, ana buƙatar ya miƙe tsaye lokacin miƙewa tsaye, amma kar ya durƙusa lokacin durƙusawa, kar ya sanya talif wato ɗan mayafin nan da sukan yafa lokacin addu'a. Kuma idan mace ce, ya wajaba gare ta ta yi shiga mai rufe sura sosai kusan kamar yadda Yahudawa mata ke suturar ibada kuma dole ne ta kame kanta banda daga murya saboda muryar mace da surarta duk al'aura ce a Yahudanci masujjadar Yahudawa na da sunaye kamar haka Baitul wato gidan Allah ma'ana inda ake bautawa Allah da Baitafila wato gidan addu'a da Bait Neset wato gidan jam'i da Bait Madrash wato gidan karatu ko nazari Yahudawa na da addu'o'i farlai uku a rana guda wato addu'ar safe da ta rana da kuma ta dare sannan akwai wasu kananan addu'o'in da sukan yi dan roko na musamman ga Allah misali ko saboda kullowar wata matsala ta bazata babban ranar ibadar Yahudawa ita ce Asabar ranar da Allah ya huta ma'ana bai yi aikin halitta ba wato washigarin kammala aikin halittar da yayi ranar Asabar Yahudawa ba su aikin komai sai na ibada Hasali ma tun daga ranar Juma'a da yamma suke fara sujjadar kiyaye ranar Asabar kuma farallan addu'o'in nan uku sun fi tsawo ranar Asabar Hasali ma bayan addu'ar safe ta farilla akwai kuma wata ƙarin addu'ar safe mai suna Musaf sunan addu'ar safe Shakirif ta ranar Mincha ta dare kuma Ma'arif baya ga addu'o'i ibadar Yahudawa ta kunshi karance-karancen littattafan addinin su irin su Taura da Talmud da Mishnah da dai sauransu Shi yasa ma ɗaya daga cikin sunayen masujjidar su shine Bait Madrash wato gidan karatu ma'ana karatun littattafan addini. To sai a kasance da mu makon gobe don jin ansar wasu tambayoyin. Yanzu a madadin Malam Sani Balankaro na cibiyar kayan tarihi dake Abuja da wanda ya hada mana sautin da injiniyan mu ni naku Ibrahim ka Almusi Garba ke cewa a kasance lafiya.
Kuma da yanzu kuma sai sakonin da kuke aika mana ta hanyar email. Sakon farko ya fito ne daga dan kishin kasa Husaini Abba Damban jihar Bauchi wanda yake gwamnatin Najeriya ya kamata ya kawo karshen karancin man fetur a fadin kasar domin wasu na fakewa da hakan wajen ƙara farashin kayayyaki a kasuwa. Sai sakon Abdulrahman Aliyu Ahmed Balkore da Abubakar Kawo Gigir wadanda suka ce muna fatan ziyarar wuni biyu da shugaba Emmanuel Macron ya fara a jamhuriyar Niger ta kasance alheri ga ƴan ƙasar da ma ƴan Afirka baki ɗaya amin Allah sarki talakawan Najeriya ƙasar mu ta zama tamkar tsohon ƙarya da an liƙe nan sai can ya huje da an ɗinke nan sai can ya barke ya Allah ka kawo mana ƙarshen wannan matsala ta ƙarancin man fetur da ma sauran matsalolin da ke addabar ƙasar mu Najeriya domin an ce komai ya zafi maganin shi Allah daga Usman Shitu Mahuta da Yohanasu Kiri jihar Adamawa kasashen da suka goya wa Trump baya akan birnin Kudus muna iya cewa sun ji kunyar duniya da su da waɗanda suka goya wa baya kuma hakan ya nuna cewa barazanar shugaba Trump ba za ta sa waɗansu kasashen mu na Afirka sauya ra'ayinsu ba hakika an samu gagarumin ci gaba akan yadda ayyukan majalisar ɗinkin duniya ke gudana sakonnin ya fito ne daga Mahmud Salihu Kauran Namoda da Salihu Isa Fana Sai sakon Shehu Adamu Rijau wanda yake hakika hada kai da matasa musulmi da kristan jihar Plateau suka yi domin ƙara fahimtar juna gabanin zaben kananan hukumomi da za a yi hakan yayi daidai abin dariya yaro ya tsinci hakuri rikicin cikin jam'iyyar PDP yana bani dariya da mamaki matukar ba ku daidaita jam'iyyar ba ba lalle bane a cin maburi a zabe mai zuwa inji mai gas Walda Damban Yanzu kuma sai labarai a takeice.
Wutan dajin da ya kona dubban hekta a California shine gobara mafi muni da aka taba samu a kasar tun a shekarar 1932. Wannan wutan da aka yi wa lakabi da wutar Thomas ya fara kona kudancin California ne tun daga 4 ga watan Disamba kuma ya kona filin da ya kai murabba'in sama da 110,000. Jami'an kashe gobara suka ce ma'aikatansu da yawan su ya kai 2,800 ne suka dukufa wajen kashe wannan wutar wanda har ya yi dalilin mutuwar ɗaya daga cikin ma'aikatan nasu da kuma wani farar hula guda suka ce sun yi nasarar kashe kashi 65 daga cikin wannan wutan kana sauran ana ci gaba da gwabzawa. Ita dai wannan gobarar da ta yi nasarar laƙume gine-gine da suka kai har 163,000 wanda aka kiyasta kuɗinsu ya kai dala miliyan 177 daga lokacin da ta fara ci. Kafin wannan guguwar ta Thomas California ta samu gobara mafi muni a shekarar 2003.
Thomas Saro haka muka kawo karshen wannan shiri na uku a jerin shirye-shiryen mu da muke gabatar muku. amma idan Allah ya kai mu anjima da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya Niger kamar da Chadi za mu sake dawowa da wani sabon shirin kafin nan idan ana son a saurare mu a duk lokacin da ake so da kuma kallon labarai cikin hotuna da ma video za a iya garzayawa shafukan mu na internet wato voahausa.com ko kuma sashinhausa.com za mu da din Shila din Ibrahim Ayawa da ya taya ni gabatarwa da kuma Solomon Abu da ya hada mana shirin baki din sa kamar da kuka ji sai injiniyan mu Lux Mahmud Lalo ke cewa ku huta lafiya daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.